الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غديات ثبتك الله سبحانه وتعالى ديتارا وأن مسلاتي من البركة masallacin margayi gani salu dan zarga a wannan unguwa ta koki da ke cikin birnin Kano a wannan rana ta talata 21 ga watan 7 shekara ta 1441 wanda ya daidai da 17 ga watan 3 shekara ta 2020. Muna gode wa Allah da ya bamu ikon haduwa a wannan masallaci domin sauraron lacca ta taya murnar aure ga dan uwa Malam Rufai Habib wadda Sheikh Dr. Muhammad Nazif Inwa zai gabatar. Kamar yadda sanarwa ta gabata, unwanin wannan lakta shine za a yi mana bayani ne na rayuwar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Anas ibn Malik, wanda yake kamar yadda aka faɗa wannan lakta munasabar aure ce ta sa aka shirya ta. To a ƙarshe kuma za mu ɗan ji bayani game da abin da ya shafi auratayya ɗin. An zaɓo wannan babban sahabi don a yi bayani game da rayuwarsa saboda fa’idoji da suke ciki. Wani zai iya tunani ya ce me yasa aka ce to za a yi tarihinsa kawai ba a ce auren za a yi ba, saboda akwai lunguna da saƙuna wanda za mu amfana idan muka ji tarihin wannan babban sahabi. Na farko za mu ji yanayin yadda ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima, da yadda manzon Allah ya karbi hidimar tasa, da yadda manzon Allah ya mu'amalance shi, da yadda ya mu'amalanci ƴan uwansa, da kuma shi kansa Anas ɗin yadda shi ma ya mu'amalanci sauran mutane, wanda yake a cikin tarihin nashi kadai za mu iya fitar da abin da ake nema na ɓangaren auratayya ɗin. Saboda haka wannan shi ne hikima. Abin da mu kuma yake kanmu shi ne mu ba da hankalinmu a lokacin da malam zai gabatar mana da wannan muhadara, kuma idan mun ji mu yi ƙoƙari mu yi aiki da abin da muka ji. Dan shi ne fa’idar da ta sa duk ake yin kowane irin karatu, shi ne a ji a saurara a kuma yi aiki da shi. Idan ya zama kawai ji za a yi ai kabbara a tashi a tafi a bar shi a nan, to zai zama sauraron ba ta yi aiki ba. Amma idan za a ji a yi aiki da shi, to wannan shi ne babban manufa, kuma shi ne abin da zai sa shi ma wanda zai ba da karatun ya ji farin ciki a ransa, saboda ya ji cewa abin da ya faɗa za a yi aiki da shi. To da haka muna fatan mutane za a yi sauraro cikin tsanaki wajen saurara wannan lakta. Akarmakallahu bisiru.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين باي حقي انقوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ina ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta’ala da ya haɗa mu a wannan gida mai tarihi, gidan Alƙur'ani, gidan makaranta Alƙur'ani, gidan waɗanda suka hidimta wa Alƙur'ani, wanda na kusa da na nesa biya san wannan. Ba mu kaɗai mazauna cikin garin Kano ba, waɗanda suke sauran jihohi na wannan ƙasa tamu da wanda suke wajenta ma sun san wannan gidan. Duk lokacin da aka kirawo gwani ɗan zarga ko kuma zurriyarsa, abinda ake hararowa shi ne Alƙur'ani. To muna gode wa Allah da ya haɗa mu a wannan gida a kuma wannan cibiya ta alkur'ani a kuma wannan masallaci. Godiya ta biyu da za mu ƙara yi da Allah ya wanzar da sunan wannan gidan da masu gidan, domin abin alheri ne ya zamanto ka kafa alheri kuma cikin tsatsanka a samu waɗanda za su ɗora kan inda ka tsaya. Ba ma Ƙur'ani da yake zancen Allah ba, duk wani abu na kirki da mutum ya yi, to waɗanda suka ɗosani wannan abin kirkin suke ta kwaikwaya gwargwadon abin da suka yi, gwargwadon irin ladan da za ka samu. Shi sa malaman sira suke cewa babu wanda ya fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan samun lada. Sannan a cikin wannan al'ummar gabaki ɗayanta babu wanda ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatan lada, saboda duk inda aka kirawo Allah, aka ambaci Allah, aka karanta littafin Allah, aka yi aiki da dokokin Allah ko hukuncin Allah, sai Annabi ya samu nasa kasa. To haka na sahabbai wanda ta hanyarsu ne muka samu wannan addinin, ta hanyarsa ne muka samu wannan shari'a. Hadisi ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda a cikin sa Annabi yake cewa idza matal insan in qata amaluhu illa min salat. Akwai ruwayar idza mat ibnu adam in qata amaluhu, to amma wannan lafazin kamar yadda suka ce yafi inganci, idza matal insan, idan mutum ya mutu hanyoyin sa na samun lada sun katse sun kuma yanke, sai ta ɗayan hanya guda uku: ya zamanto ya yi sadaka jariya, gina masallaci, gina makaranta, yin wasu abubuwa wanda al'umma za su ci gaba da amfanarsu kamar rijiya ko hanya ko makamantansu, ko kuma ilimin da mutum ya yada wanda za a ci gaba da amfana da wannan ilimin, ko kuma ɗana kirki wanda zai dinga tunawa da mahaifinsa. Imam Suyuti da izo yana sharhin wannan hadisin, sai ce a nan an ce idan mutum ya mutu hanyoyin samun ladansa duka sun tsaya sai guda ukun nan da aka lissafa, sai ce to ba uku bane kadai, akwai wata ruwayar da ta zo da wasu guda bakwai. Yace in ka hada hanyoyin da mutum zai dinga samun lada bayan ya mutu sun fita guda uku, sun kai guda goma kenan. Daga ciki yayi maganar masallacin da mutum ya gina a cikin wannan ruwaya ko gidan baki, sannan ya kawo maganar watan haka rijiya, ita an fito da ita kai tsaye da wasu dai abubuwan wanda suka zo. Don haka daga cikin abinda ake son mutum ya yawaita roƙon Allah, Allah ya azurta shi da waɗanda za su ɗauki aikin da ike yi na kirki za su ɗora. Za ku ko 'yan kasuwa ne, abinda mutum ya yi na kasuwanci, ya gina itara, yana ƙoƙarin 'ya'yansa idan sun zo kasu rusa wannan abu dukiyar ta ɗore. Haka na yin ilimi ne ya zamanto ya ɗore, kuma wannan baiwa ce wanda ba kowa Allah yake irin wannan baiwar ba, ya zamanto ka yi karatu kuma a cikin 'ya'yanka a samu waɗanda sun yi irin wannan karatu. Don haka ina ƙara taya ɗan wannan gidan Dakta Munna, kuma ku ƙara godewa Allah da ya sanya ku daga cikin ahlul Qur'an. Wanda ba shi da alaƙa da Alƙur'ani, in aka ce suwa na ahlul Qur'an ne, ba lallai bane mutum ya gane wannan. Amma baiwa da ni'ima da falala da daraja ta duniya da ta lahira, Allah ya zuba ta a cikin Alƙur'ani da kuma waɗanda suke hidimtawa Alƙur'ani. Allah ka sanya mu daga cikin ahlul Qur'an, alladhina hum ahlullahi wa khassatuhu, wanda su ne mutanen Allah, su ne makusanta Allah. Allah ya ba mu ikon kamanta aiki da Alƙur'ani, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar dalilin wannan haduwa munasaba ce ta aure, wanda da ni shawara ta aka bi da angon maimakon ya muku wayo ya sa mu haɗu ne wa kanmu wa'azi da zuwa in yaje ya dafo abinci ya kawo muka tuni masa addu'a mu sai Allah sanya alheri. Yanzu wani ya zo ya dauka kawai ana yin nasiha ne amma ba zai san aure akai ko ba aure akai ba, sai dai watakila mu da aka gayawa. Amma dai babu laifi idan musulmi suka haɗu su faɗakar da kansu, su tunatar da kansu, sannan kuma su sanya wa kansu abinda zai sa zuciyarsu ta samu hutu, zuciyarsu ta yi taushi. Daga cikin abinda ke gyara zukata babu kamar karanta tarihin mutanen kirki. Tarihin mutanen kirki yana gyara zuciya, ina gyara hali, yana gyara ɗabi'a. Kuma in kana maganar mutanen kirki a cikin wannan al'ummar, to ba ka da mutanen da suka fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirki, domin Allah maɗaukakin sarki shi ya zaɓa wa annabi su ya ce waɗannan su ne abokanka, waɗannan su ne mutanenka, waɗannan su ne mataimakanka. Don haka babu wani tarihi da za mu karanta wanda zai kai tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen ɗaukan darasi da kuma ɗaukan hikimomi da kuma samun wa'azi. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki ɗayansu suna da wani matsayi a gurin Allah, kuma suna da matsayi a gurin duk wani mutumin kirki, domin Ubangiji mai girma ɗaukaka da kansa yake cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كنغا ونن يبوني الله يكراسو دا السابقون الأولون سنة يكفى سجدابية من المهاجرين والأنصار متي مكان النبي صحبان صدا من كشيبين أقول وندي يتهود السودة كمكة wasu kuma suka taho daga wasu guraren suka zo suka same shi. Akwai kuma waɗanda aka tarar da su a Madina, su ne al-ansar. To wannan nau'i guda biyu ko kashi guda biyu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe su a cikin littafinsa. Kuma babu wata dabara da zaka iya goge wannan yaba. Matukar akwai alqur'ani, akwai wanda suka san alqur'ani, matukar akwai musulmi za a ci gaba da karanta wannan aya. Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ya yarda da su. Kun ga wannan shaida ce radiyallahu anhum, Allah da kansa ya faɗa shi ya yarda da su. Saboda haka baka da wani dama, baka da wani dalili da zaka iya zuwa da shi ta bayan gida wanda zai ce wanda Allah ya ce ya yarda da su Allah bai yarda da su ba. Wa radu anhu, yadda Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da Allah, sun yi imani da shi, kuma sun bi dokokin Ubangiji, sannan alƙawarin da Allah ya yi musu sun yarda, sun gamsu. Ba tsaya nan ba, aka ce wa adda lahum jannatin, an musu tattali da tanabi na wata aljanna. Kuma aljannan nan ma maimakon a kawo ta a ce guda ɗaya sai aka ce jannat, kuma aka kawo ta nakira don a nuna maka irin tanadin da Allah ya yi musu, shi kadai ya san irin tanadin da ya yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma Allah ya tabbatar da cewa su ƴan aljanna ne, kuma za su zauna cikin wannan aljanna, za su dawwama a cikin ta. Akwai hadisin Bukhari da Muslim wanda Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi ya ruwaito, wanda a cikin sa manzon Allah yake cewa la tusubbu ashabi, wannan kalmar sai dai nana ta sau biyu, la tusubbu ashabi, kada ku zagi sahabbaina. Sai ce wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Yace na rantse da Ubangijin da raina take hannunsa, da ɗaya daga cikinku zai bayar da kwatankwacin girman dutsen Uhud na ɗanyen zinare da bai kai daraja da lada da martaban kwano ɗaya da sahabban manzon Allah ya bayar na dabino ko na alkama ba. sai ce kai ko rabin sa ba za ka iya kaiwa ba. Kun ga wannan yana nuna mana baka da wani aiki da za ka yi a cikin wannan al'ummar, in dai kai ba sahabin Annabi ba ne a kowane lokaci ka zo, kuma komai girmanka, komai matsayinka, komai darajarka ba za ka iya kaiwa darajar ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ba. Kuma sahabban manzon Allah gaba ɗaya babu nazari, babu wari. Shi yasa za ku ga yanzu idan na zo na ce da kai wani mutum ya ce min kaza a wajen malaman hadisi, ina buƙatar ka gaya min waye wannan mutum. Wala Allah yana cikin wanda ake karɓan maganarsa ko yana cikin wanda ba a karɓan maganarsa. Amma in ka ce da ni haddathani rajulun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ba ka da buƙatar sai an maka bayani ya sunansa, wane ne shi, dan wani gari ne, ya zauna da Annabi, eh ya zauna da Annabi, to duk abin da ya faɗa haka yake. Shi yasa malaman hadisi suke cewa sahabban manzon Allah kulluhum adul, gabaki ɗayansu adalai ne. Amma kowane mutum in ka ɗauko shi kai magana a kansa ko kana son kai magana a kansa, za a iya kara shi a rana, za a iya kara shi a fitila, za a iya sa masa tabaran da zai iya kallonsa ga wannan mutumin a tsaye yake daidai ko ba a tsaye yake daidai ba, banda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ga hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda shi ma yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani rafi. In an ce rafi, ana nufin lambun da aka kewaye shi wanda baka da ikon ka shiga sai idan an bude maka kofa. Shi yake cewa da shi al-ha'id, shi yake cewa da shi rafi. Rafi ana nufin matattarar ruwa inda ake diba ko ai shuka, ana dai amfani da ruwan gurin kowa zai iya zuwa, ana cewa da shi rafi. Amma a larabci in aka ce da kai al-ha'id, kamar mu ne ka ce gidan gona. In ka ce gidan gona ka ga killataccen guri ne, ana ɗaukar masa masu gadi, sannan sai da izini za a shiga wani gidan gonan, ma a ce in ka zo sai ka wanke ƙafarka da ruwan magani da wasu dai abubuwa wanda ake. To wannan shi ake cewa da shi, shi ne za mu iya kamanta shi da al-ha'id a wancan lokacin. Madina tana da irin waɗannan guraren. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wani gidan gona ya shiga. Da ya shiga sai ya ce da Abu Huraira, kai mun gadi, duk wanda izo kanka ba shi damar shigowa sai ka zo ka gaya min wane ne. Abu Huraira ya zauna a bakin kofa, sai aka yi sallama. Da aka yi sallama bai ma tsaya ijuwa ya yi sallamar ba, sai ya tafi gurin manzon Allah ya ce, ya Rasulullah, wani yana yin sallama, ina neman izini. Sai Annabi ya ce, ka je ka ce an masa izini ya shigo, kuma shi dan aljanna ne. Kun ga masu abin kenan ko? Yawwa. Sai Abu Huraira sai ya zo ya ce, an ce ka shigo, kuma an ce kai dan aljanna ne, ina bude masa kofa sai ya ga Sayyidina Abubakar ne. Wannan falalaki ko ba falalaki? Falalaki. Abubakar ya zo ya zauna, Abu Huraira ya ƙara kama guri, sai ya ƙara jin an yi sallama, sai ya zo ya gaya Annabi ya ce, wani ya sake yin sallama. Ya ce, ka je ka ce da shi an masa izini ya shigo, kuma shi ɗan aljanna ne. Ya ce, yana buɗe ƙofa sai ya ga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya shigo ya zo ya zauna, jimawa kaɗan sai aka ƙara yin sallama. Yace sai ije ya zo igaya wa Annabi ya ce, wani ya ƙara yin sallama. Sai ice, ka je ka ce an masa izini. Amma shi wannan na ƙarshen wanda yi sallama, da yi sallamar aka zuwa ga Annabi, Annabi bai ba da amsa da wuri ba, sai da shiru aka ce, fasakata bunai hakan. Sai da ya ɗan tsaya ɗan tsawon wani lokaci, sannan Annabi ya ce, ka je ka ce ya shigo an masa izini, ɗan aljanna ne, amma zai gamu da wata musiba. Yana buɗe ƙofa sai ga Sayyidina Usman, wa bashirhu bil janna ala mu'ala balwa tusibu, akwai wata matsala da zai gamu da ita, kuma Sayyidina Usman ya gamu da wannan matsala. Wasu ruwayoyin sun nuna akwai lokacin da Annabi ya ce da shi, za a sanya maka wata riga, in wasu sun zo za su cire maka kai da a cire. Ya fassara wannan rigar da khilafa, da ya zama ɗaya daga cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kun ga zaka ga ɗaya bayan ɗaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne ina da falalarsa akwai hadisi da dama da suka zo da suke magana akan falalar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi ya lullube shi da shi da Hassan da Hussein da Fatima kuma ya nuna cewa waɗannan ba za su tuta ba duk wanda aka ce ba zai tuta ba a lahira gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ba wani gida na uku hatta waɗanda ake cewa da su ashabul a'raf akwai lokacin da za a ce to ku zo ku tafi babu wani a lahira ba yan tozan al-a'raf da ake cewa ba za su yi ta zama a tozan al-a'raf ba kamar yadda malamin Ali yake cewa shi na ma dai za a bashi ko al-a'raf ne inda bai shiga wuta ba in yan aljanna sun danci sun rage isamu aka ce to in yan wuta fa suka sha wahala wahala su in ta taba ta fa to saboda haka al-alahira gida biyu ne kawai gidan dadi ko gidan wahala sai dai akwai wanda za su yi zaman wakafi a wannan gurin tsawon wani lokaci sannan daga baya a ce shikenan kowa izo ya fice wannan zai nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ku ga abin da ya faru a Hunain wanda aka kira wata da ghazwatu hawazin wanda muke cewa da shi yakin Hunain bayan an yi fathu makka kun ga ganimar da aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi rabo amma bai ba mutanen madina ba su kansu muhajirun din ma an rabu da su sai aka duba waɗanda ake ganin sababbi lokacin da annabi zai tafi yakin hawazin ghazwatu hunain sahabban da suka raka shi aka yi fatuwa maka su 10,000 ne an gamu da sababbin tuba mutum 2,000 suka haɗu tare da sababbin manzo Allah sun zama nawa kenan 12,000 sababbin tuba din nan suna da ba su jima a musulunci ba ba su sha wahalar musulunci ba da aka zo yanjin yaƙi wasu ma sun gudu amma da aka tashi rabon ganima sai aka fifita su Abu Sufyan a fatuwa makka ya musulunta amma kyautar da aka yi masa tana da yawa Safwan shi lokacin ma da za a je yakin hawazin baya musulmi annabi ya tura yake a aro mana kayan yaki har yake cewa da wanda izo i gaya masa annabi ya ce a bada aran kayan yaki yace kwace za a yi a gaya masa a ghasban am ariyatun mu'adda sai annabi yace ku je ku gaya masa aro zami za mu mayar masa da kayansa abinda muka lalata ko ya bata za mu biya shine ya bada kayan yakin yace kuma ina son a yi izini zan je kallo ba yaki zai ba mun kallo zai aka fito da shi bayan an gama yaki sai aka tattaro abinda aka karba nasa aka mayar mar abinda ya lalace aka kawo kimar kuɗi za a bashi sai yace ai ni kafin a gama yakin nan tunda shi go musulunci to wannan an ce akwai matasa wanda an je da su fatahu makka daga madina aka taho da su kun san matasa yadda suke nan galibi suna da gaggawa in kana neman at-tahawwur wa at-tasarru to ka samu a cikin matasa shi sa ko da yaushe ake ce ba a san a bar matasa su kadai a hada su da waɗanda suke masu shekaru a kowane bangare a harkar duniya a samu matasa a samu masu shekaru a harkar lahira a samu matasa a samu masu shekaru kun ga a yakin Uhudu lokacin da matasa suka ce su kawai suna ganin a tafi a je a yi kaza manya-manya su suka ce a'a ga abin da muke so a yi ƙarshe dai aka ɗauki shawarar matasa ɗin kuma abin da ya faru ya faru to an ce ire-iren waɗannan matasan akwai waɗanda suka ɗan fara ƙorafi saboda ya za a yi kaso ta kubbanmu ma ba su gama ɗigewa ba amma yanzu a zo a ce an ba wani kaza an ba wani kaza mu an banmu sai Sa'ad ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya rasulullah kaga jama'an nan da muka so da su musamman mutanen Madina akwai dan damuwa a ransu game da rabon da aka yi sai annabi ya ce to Sa'ad kai kofa kai ne zaka ce ya rasulullah ni ma ina tare da mutane na sai annabi ya ce to ka tattara mun duk wanda suke da korafi shine aka tattara masu korafi annabi ya musu hudu ba yace dan abin duniyar da na ba mutane dan na jawo hankalinsu su rike addini su koma da dukiya ko kuma ku koma da manzon Allah wanne ya fi muku to shine a ƙarshen ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laulal hijra lakuntum ra'an min al ansar ba dan hijira ba ni ma da sai ce na zama dan ansar ite na rantsa da Allah da mutane za su kama wata hanya komai yawan su sannan a ce ga mutanen Madina koda ɗan tsiraru ne za su kama wata hanya da hanyar mutanen Madina zanbi wannan ina nuna mana falalar mutanen Madina da kuma falalar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda nake so na kai gare shi a wannan shimfidar shine sahabban manzon Allah in kana son ka zauna lafiya to ka kame bakinka akan su ko ka faɗi alheri akan su ko kai shiru in kana neman rashin albarka kana neman rashin samun alherin duniya da lahira to ka fara taba sahabban manzon Allah ba ma sahabbai ba an ce ko gama garin malamai kun ga dai mu nan a zamanin mu a ce ka samu malaman wannan zamanin in ka fara 50 ga malaman zamani kaga dai malaman addini ba sahabi ba ba wani malami a wannan zamanin da zai kai matsayin sahabban manzon Allah to amma wallahi ka dauko ma ko da malamai suna da kuskure ka dauko su ka zo ka nemi su terere to ka jira ka ba mutum dan lokaci za ga abin da Allah zai yi da shi kai ko gulmar su kake a gefe malamai suka ce luhumul ulama'i masmuma naman malamai guba ne kuma al'adar Allah ga wanda yake taba naman malamai sai Allah ya keta shi ballantana duk wani malami da ka samu malamin sa na farko shine sahabban manzon Allah domin dai ba wani malami da zai ce ai karatu a gaban manzon Allah suwaye suka karatu a gaban manzon Allah sahabbai suwaye suka dauko wannan ilimin ta hanyar su ya gangaro izo gare mu saboda haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai risala yake fada wal kaffu amma shajara bainahu duk abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah ko ma menene wannan bai shafe ka ba yaushe ka gama da matsaloninka ka gama da matsalolin zamaninka har zaka tsallake ka tafi zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su mutane ne wanda an riga an yi magana akan su Allah ya ce babu komai ya ce ya yafe musu ya karɓi tuban su ya yarda da su ya yabe su a gurare da yawa wanda ba za su kirdugu ba a cikin littafin sa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan sahabban sa da kansa ya ce Allah Allah fi ashabi ku kame bakinku ku yi kaffa kaffa game da sahabbaina kai wani lafazin ma cewa idu wanda kaga ina kin sahabbaina ba dan su yake kin su ba yana kin su ne saboda ina kina man ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum wanda ya kyamace su saboda ya kyamace ni to a ce mutum ya kyamace manzon Allah me zai zo yi me zai zo yi duniya me mutum zai je shi gaban Allah baka da abin da zaka je shi gaban Allah in ka je baka da watan baka ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma girman manzon Allah alamar sa shine girman sahabban sa Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu rayuwarsa tana cike da ban mamaki malamai da suka rubuta littattafai na tarajum da yawa sun yi maganganu akan Anas sun rubuta sun fito da sunan sa kamar yadda suka fito da sunan sahabban manzon Allah aka faɗe su waye shi Imam Az-Zahabi a cikin siyar yayi magana akan Anas in ka dauko Ibn Sa'ad a cikin tabaqati kubra yayi magana akan sa in ka dauko Ibn Kathir a cikin al-bidaya wan nihaya yayi magana akan Anas in ka dauko littafin Ibn al-Athir wanda ake cewa shi Usulul Ghaba shi ma yayi tarjumar Anas ibn Malik anan kusa kusa Ibn al-Jawzi a cikin littafin Sifatus Safwa wanda talkhisi ne na littafin Iqdul Farid sun kawo tarjumar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Anas ibn Malik shi wannan sahabin sunansa Anas kalmar Anas kusan zaka iya cewa ta samo asali ne daga Ani Anisa ya nasu fa huwa ani watan kalma ce wacce take nadifa akwai tausasa a cikin ta kuma wala Allah sunansa kamar yadda Hausa suke cewa suna linzami yayi tasiri akan sa saboda wasu abubuwa da suka faru akan sa wanda tasirin sunansa ya sa bai yi abinda inda wani wanda yake da wani sunan ba wannan bane abinda zai yi ba haka zai yi ba shi yasa aka ce yana daga cikin haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu su nema musu suna mai kyau saboda suna ina da tasiri akan mai sunan in ka sa ɗanka mummunan suna sunan zai iya cutar da shi in ka sa masa kyakkyawan suna kyan sunan zai iya amfanar da shi kun ga a tarihi ai da yawa akwai mutanen da suka zo annabi ya canja musu suna kamar akwai wacce aka zo sunanta Barra annabi ya canja mata suna akwai wanda sunansa Hazal annabi ya sanya masa suna yace sunanka Sahal duk da dai wannan bai yadda ba ya ce shi abin masa sunansa wato in ka zo da suna wanda yake a cikin sa akwai muni annabi yakan canja in ka zo da suna wanda a cikin sa akwai tazkiya tana nuna kafi kowa annabi yakan canja kuma Ibn al-Qayyim ya kawo kissar wani mutum da aka yi a zamanin Sayyidina Umar ya zo gurin Sayyidina Umar Sayyidina Umar yake da shi ya sunanka yake sunana Shihab yake Shihab sunanka yake sunana Shihab yake babanka ba yake Qabas kaga Shihab bakin wuta shi kuma Qabas kamar garwashi sai yake kai dan wata da kauna yanki ka zo sai yake daga Harra kaga asalin kalmar Harra duk gurin da aka samu dutse aman wuta dutsen da ya narke izama kamar dutsen goge kaushi shi ake cewa da shi Harra sai yake to kai dan wata kabila ne ya faɗi sunan kabilar tasa shi kuma ina nuna kamar alamar wata wuta ce shi ma sai sai a cikin wannan kabilar kai dan wani gida ne sai amfani da kalmar zatu lazan sai sai da umri sai kai bawan Allah ka koma garinku wallahi garinku ya kone kuma ina dawowa gida ita ran yi gobara ko ya mutu saboda wannan tasirin sunan ba a samu suna mai kyau ba to sunan Anas daga nan aka samu Anas namiji Unay namiji Anis namiji akan ce da mace Unay akan ce da ita Unaysa akan ce da namiji Anis akan ce da shi mace Anisa watan daga ɗebe kewa ne me wannan sunan kamar in kana zaune da shi ba za ka firgita ba ba za ka razana ba sannan ko ba za ka ji kamar kai kadai kake ba to shi Anas sunansa Anas ibn Malik ibn al-Nadr shi Malik ibn al-Nadr tun kafin zuwan musulunci ko kuma in ce tun kafin musulunci ya zo Madina Allah ya masa rasuwa yana daga cikin Banu Najjar kuma yana cikin Khazraj kun san a Madina akwai Ausu akwai Khazraj to shi Anas dan wannan Malik ibn al-Nadr ne saboda haka shi sa ake cewa da Anas ibn Malik al-Najjari al-Khazraji al-Ansari as-Sahabi kun ga ya tara abinda yake masa kari da shi khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima sannan malamai sun ce huwa ahadul mu'ammarina wal mukthirina min riwayati ahadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mu'ammarin wanda ake cewa su mu'ammarun duk mutumin da ishe kar 100 da yan kai a duniya shi ake cewa shi mu'ammar watan wanda ya tsawon rai wanda ya jima a duniya kuma ina ɗaya daga cikin mutanen da suke da hadisai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba yadda za a yi kai wa annabi hidima a ce baka san maganganun sa ba Abu Huraira ya kasa kofar gida kuma Anas ya riga shi haduwa da manzon Allah
amma duk da haka ya kwashi hadisi da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana saboda hidimar da iyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san hadisan manzon Allah kuma an haife shi a Madina kafin a canja mata suna daga Madina ai daga Yathrib da Madina ana cewa ita Yathrib akwai ruwayoyi da suka nuna cewa an daina cewa da Madina Yathriba ko a daina gaya mata wannan suna ta koma al-Madina ko ta koma Baba ko ta koma Baiba tana da sunaye da yawa wanda dukan sun zo a cikin ruwayoyi kuma shi Anas an haife shi kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 10 kun ga bayan annabi ya shekara 10 da bayyana yana yi wa mutane wa'azi yana karantarwa shekara 3 kai ya shekara 3 da bayyana a matsayin annabi lokacin aka haifa Anas annabi yana maka Anas kuma ina a yana maka Anas yana Madina to bayan annabi ya shekara 13 a maka yayin hijira zuwa Madina a lokacin kun ga Anas yana shekara nawa kenan yana shekara 10 a duniya abun mamaki Anas yana da alaka ta jini da shi da manzon Allah a cikin kakan annabi da ake cewa da shi Amir ibn Ghul ibn Adi ibn Najjar kun ga kakannin Anas sun hada jini da kakannin manzon Allah sannan domin kakan manzon Allah Abdul Muttalib wacce ta haife shi kakan manzon Allah sunanta Salma bintu Amr ibn Zaid ita wannan Salma bintu Amr ibn Zaid in ka biyo kakanninta daga Asad zuwa Khaddash zaka cike ne zuwa ga Ibn Amir shi kuma wannan Amir din shine Ibn Ghul wanda kaka ne daga cikin kakannin Anas kuma kaka ne daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda masu tarihi suka kawo baban Anas Malik ibn Nadhr ya rasule tun a lokacin jahiliya daga baya mahaifiyar Anas wata ake sani ta Ummu Sulaim ita Ummu Sulaim ita ce Mulaika bintu Malhan sai ta auri Abu Talha al-Ansari da ta auri Abu Talha al-Ansari kuma ta haifa masa da Anas ya kawo shekara 10 amma abun mamaki Allah ya rayuwarsa albarka kun ga a wannan lokacin a nuna mutum a ce ya iya karatu da rubutu da wahala musamman ma dan shekara 10 to Anas kun ga maraya ne ke tunda a mutane in ka rasa uba kai ne maraya a dabbobi in ka rasa uwa kai ne maraya to da ka Anas ya rasa mahaifinsa yana tare da babarsa alhali ta auruwar namijin suna tare da annabi ya hijira idawo Madina sai babar Anas ta yi masa kwalliya ta zo suka gaisa da annabi da suka gaisa da annabi ta ce ya Rasulullah ga ɗana nan Anas na baka shi ina so idin gai maka hidima wannan ɗan nawa ولد لذيب وكاتب ان هذا hankalin gaskiya rasulullah wannan yaban da sai masa ba fa yabo bane irin wanda muke yayan mu ka kalli danka wata kila ma dan kwaye ne kace aha ai ba dama kana son ko a bashi aiki ko kana son a bashi wani abu ko a kai shi wani matsayi sai ka je ka yabe shi je barna to ita yaban da kai na gaskiya ne shi sa aka ce in kana son ka hada wa danka dangantaka da manyan mutane ko malamai ko masu mulki ko attajirai to kai kokarin ka zabo wanda ba zai baka kunya ba domin ka je ka kai danka gurin da zai yi abun kunya ba shi kadai zai ji kunya ba kai ne zaka fara jin kunya wannan shine zai nuna mana muhimmancin sa ido akan yaya kada mutum ya dauka kai ƴaƴan dai suka fado duniya shikenan da na kowa ne haka ake cewa eh da na kowa ne in an masa wata fassara in ka ga yayi bayani baka gyara in yana buƙatar taimako ka taimake shi amma ba ana nufin da na kowa bane ka watso shi ni in karba to da haka tace wannan yaron nawa ina da matukar hankali sannan kuma ya iya karatu da rubutu kaga akalla ya iya manzon Allah aikin sakatare sannan kuma karami ne ba shi da shekaru zai iya shiga da fita a gidan manzon Allah annabi sai wani so kun ga yana da nasa ƴaƴa amma duk da haka sai ce nagode na kuma karba sai tace to yi masa addu'a shine aka ce wannan yana daga cikin sunna inda wani mutum da ake masa kyakkyawan zato ka sa'i maka addu'a ko ya danka addu'a wannan yana da kyau sai annabi ya daga hannu yace Allah ka bashi kudi na mun ne dan adam me yake so Allah ka yawaita kudin sa Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa ghfir dhanba Allah ka bashi kudi ka bashi ƴaƴa ka sa ijma a duniya kuma ka gafarta masa anan suka ce duk mutumin da ya samu kudi masu yawan tsiya amma ba shi da ƴaƴa bai more ba kullun cikin takeici zai zauna ga yawan dukiya wacce ya kamata a more a warwasa da kai da ƴaƴanka da ƴan uwa amma ya zamanto ba ka rada in ka mutu kaga dukiya sai dai ta tafi wani guri tunda annabi ya faɗi falalar ka mutu ka bawa ƴaƴanka wani abu lokacin da ya gaya wa Sa'ad yace ka bar ƴaƴanka da dan wani abu da kaman musu ya farka basu ba su da ko sisin kuma suna roƙon mutane to da ka annabi yace Allah ya bashi kuɗi kagan ka samu kuɗi abinda kake buƙata ƴaƴa sai Allah yace Allah annabi yace Allah ya baka Allah ya bashi ƴaƴa masu yawa aka ce idan ka samu ƴaƴa masu yawa baka da kuɗi ka gamu da matsala don ba kai daukar dawaine sa ko ta karatu ba ballanta na ta lafiya ta sutura ma ciyarwa ta fatarwa shayarwa ba lai bane ka iya to amma sai Allah ya baka kuɗi ya baka yawan ƴaƴa kuma Allah ya sa ƴaƴan na kirki tunda nan ba zai ce Allah ya baka ƴaƴa ba Allah ya amshi addu'ar kuma a ce an baka ƴaƴa ba na kirki ba saboda ka ƴaƴan Anas ga baki ɗaya na kirki ne aka ce wa afil umra Allah ka tsawaita rayuwarsa wato ya jima a duniya in ka samu kuɗi ka samu ƴaƴa kuma baka jima baka mutu baka more ba addu'a ta nawa kenan ta uku yace wa ghafir dhanba ka samu kuɗi ka samu ƴaƴa ka samu yawan shekaru akwai yiwuwar za ka yi shiga a haka za ka iya yin laifuffuka saboda ga kuɗi ga ƴaƴa ga jima a duniya sai annabi yace to in ma yayi duk abin da aka samu an samu kuɗi an samu ƴaƴa an jima a duniya to in yayi kusurai Allah ka yafe masa tun yana kankani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa wannan addu'a kuma wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta karɓa Allah ya karɓa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da Anas Anas ya zauna tare da manzon Allah iya zaman manzon Allah a Madina har ya koma ga Allah ina tare da Anas annabi zai fita Anas ya rike fagiri ya rike buta ya rike takalmi ya rike waye sannan annabi ya aike shi gashi yaro karami har annabi zai ce je ka kai yomin kaza akwai sanda ya aike shi ya jima bai dawo ba sai annabi ya musawu sai ta gashi a yara ana ta tsalle tsalle sai lallako ta bayan sa sai ya kama kunnansa yace wa na kama yace na kama yace ina aikin da ne maka yace au sannan annabi ya sake shi zura da gudu ya tafi je ma'aike ya dawo akwai sanda annabi ya aike shi sai ya biya ta gurin babarsa ta ce ina za ka sai ta yi annabi ne ya aike ni ta ce me za ka yi masa yace baba annabi ya gaya min saƙon gaya miki sirrin annabin zan gaya miki sai a rufe bakinka je ka yana ɗan ƙarami amma bai iya faɗar aikin da manzon Allah ya yi masa ba akwai sanda annabi ya yi amarya babarsa ta je ta yi masa wani abinci da ake cewa da shi haita alkama ce da zuma da dabino da wani irin mai da suke sa da shi sami kamar nau'i ne na man shanu sannan kuma da tukui ake hada ake yin wannan abincin wanda suke zuwa Madina in dai kana zuwa sahun farko na masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam azumin litinin da alhamis ana kawo shi zaka iya cin sa a matsayin abinci ka gamsu kuma zaka iya ajiye shi ya wata ɗaya bai lalace ba in ka dauko kai ka ci sai ka sha ruwa ka koshi sai aka yi irin wannan abincin aka ce akai wa Annabi baba ta shi in ka je ka ce ina gaida manzon Allah ga kuma gudunbawa ta ta aure shine yaje kai wa manzon Allah yake gashi inji baba ta ta ce tana gaishe ka ta ce kaza aka ce wannan abincin Annabi ya taba yasa aka dinga shigowa mutum 10 mutum 5 aka yi ta ci ya rabu kawai ba ci ba wannan ita ko mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yiwa wata mace kyauta ya bata sha'ir yace ga wannan sha'ir ba ta karba ta je ta sa a cikin ragaya ana debowa ana har Annabi ya bar duniya sha'ir nan bai kare ba sai ranar ta ce kai wannan sha'ir bai fita kwano ɗaya ba amma shekara da shekaru ana ta diba yaki karewa bari da sako da shi tana sakowa ta juye shi ke da ya kare shi ne wasu abin suka ce da ba ta sako da shi ba ta bar shi har ta mutu ba zai kare ba yana daga cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takfiru ta'am ma kasratul ayadi abinci ya yawaita ga kuma yawan masu cin abincin akwai lokacin da aka aiko da Annabi wani abinci wanda ya ka abincin yace ka je masallaci kai shela ka ce an samu abinci kowa ita ho wannan mutumin da aka ture shi ya dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah za a shiga matsala mutum 300 ya za su yi da abincin nan da bai fita akushi ɗaya ba shine Annabi yazo ya sa hannunsa a ciki da mun gurasa ce aka ce da farfesu yace ka a taba sai ya zo shine fara taba sai ya sa a gutsar gurasa ya ɗebi romo izuba ya ɗebi nama izuba sai mutum 20 su shigo kowa sai ya ci ya bashi yadda yake an ce wanda suka kawo abincin yadda suka kawo haka dauka aka mai da mutum abinci kuma an gama ci to Anas yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima tsawon zaman da manzon Allah yi a Madina kuma har Annabi sai da masa alkunya maimakon sunansa Anas yana cewa da shi Abu Hamza wannan yana nuna mana alkunya ba sai kana da ɗa ba sai kai aure ba ko ni ya aure ne da kai ko yau aka haifi yaron an gana ma za a yi masa alkunya a ce Abu Fulan ana masa alkunya da Abu Hamza kuma Annabi ya mu'amalance shi irin mu'amalar da baba yake wa ɗansa Anas ya yi wa manzon Allah mu'amala irin mu'amalar da ɗa yake yi wa babansa shi kuma ya masa mu'amalar da baba yake wa ɗansa har ma malaman ta na cewa shekarun da Anas ya yi wa Annabi hidima Annabi ya taɓa cewa da shi ne yasa baka yi kaza ba ko me yasa ka yi kaza aka ce wai wane ne za a fito da falalarsa a nan haƙurin Annabi za a fito da shi a nan ko kwana dabin Anas da bai taɓa yin abin asha ba aka ce wannan zai nuna maka haƙurin manzon Allah tunda yake Anas yake tsawon hidimar da nayi masa tsawon shekaru Annabi ya taɓa ɗora hannunsa a kaina da ke nufa ya taɓa min tsawa ba to da shi ma ɗan ɗa ne ya san abin da ya kamata ya yi ya san abin da bai kamata ya yi ba kuma abin mamaki ko da aka taho yaƙin Badar kun ga yaƙin Badar za ka ce Anas shekararsa nawa bai wuce shekara 11 ba amma da za a tafi yaƙin sai dai ba Annabi sai dai a yanayin shekarunsa ba zai iya yaƙi ba ya Annabi ya je filin daga shi kuma ya bi Annabi ya nema Annabi hidima da komin kaza ne komin kaza rike min kaza da shi aka je amma bayan yaƙin Badar sai da ije yaƙi tare da manzon Allah yaƙi har guda 8 kuma ina cikin matasan da aka ce in sun yi harbi baya kaucewa Anas an ce inda zaka yi haka da dan yatsan ka zai harbe shi yana daga cikin ar-rumatul mahara Allah ya bashi iya saiti duk yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je yaƙin Khaibar ya je fatahu Ta'if wannan garin da yake kusa da Makka Taifa da shi aka bude Taif an je yakin Hunain da shi an je sulhul Hudaybiya da shi an je umratul qada da shi an je fatahu Makka da shi an yi bai'atul ridwan da shi wannan kadai ya ishe shi matsayi bai'atul ridwan da yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa isanar da ku wataƙila ma Allah ya ce duk wanda ije yakin Badar an kyanta shi ya je ya ji abin da ya ga dama ba komai to ana sai ya je yakin Badar sannan ya je bai'atul ridwan wata ake cewa da ita bai'atul shajara laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara yana cikin su kun ga Allah ya ce duk wanda suka zo wannan mubayar Allah ya yarda da su ya lamunce musu ya amince musu sannan da shi aka je hajjatul wada hajjin bankwana wanda daga ita annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai kara dawa ta hajjin ba kafin shekara ta zago annabi ya koma ga Allah bayan annabi ya koma ga Allah sayyidina Abubakar ya zama shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin sayyidina Abubakar an samu matsala mafi yawancin kabilun Laraba sun yi ridda domin an ce in ban da masallatai guda uku sai wani masallaci guda ɗaya a Bahrain su kaɗai suka rage ake sallah Larabawa wanda suke san gefe duk sun koma addininsu sun ce su ai daman dan annabi ake kuma ya koma ga Allah to wani addini kuma za a yi sun manta da وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين kunga wannan tana daga cikin ayoyin da sayyidina Umar yace wallahi na manta ta lokacin da rasuwar manzon Allah ta dake shi yace inda ka san ban taba karanta wannan aya ban ma san da ita ba yace idan sai ya rufe yace duk wanda ya ƙara cewa annabi yayi wafati wallahi sai na kare Makka sai da sayyidina Abubakar ya hau kan minbari ya ja wannan ayar yace sai na ji kamar yanzu aka saukar da ita ya ake ban tuna ta ba to Laraba da yawa sun yi ridda wasu suka ce kai a kyale su tunda addinin nan an ce la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusulu min al-ghayb kowa ya san gaskiya saboda haka wanda ya bi gaskiya shikenan wanda bai ba a bashi sayyidina Abubakar yace a'a ita duk wanda ibar addini sai na yake shi haka ya dawo wasu suka ce za su yi addini amma ba za su bada zakka ba yace wanda iraba tsakanin sallah da zakka sai na yake shi yace kai ko da baibayi kake bayarwa matsayin zakka a zamanin manzon Allah yanzu annabi ya bar duniya kake ba za ka bayar ba sai na yake ka to duk wannan yake yaken da aka yi an je da Anas ibn Malik babban yakin ma da aka sha wahala a cikin hurubun ridda shine waqa'atul yamama wanda sai da aka kashe sahabi mahaddisin qur'ani gangaran sai da aka kashe guda 70 har sai da aka ji tsoro aka ce an yi qur'ani nan ba za a mance shi ba kuwa manyan alarmomi duk sun mutu an ce yana daga cikin abin da yasa aka ce a rubuta alqur'ani a tattara shi guri guda da a rubuta shi amma wani yana da sura daya wani yana da biyu wani yana da uku aka ce a tattara shi guri guda to wannan duk yaƙe-yaƙen da aka yi Anas yana daga cikin waɗanda suka je bayan an gama hurubun ridda mutane sun koma kan addini abuwa sun zauna ƙasar Bahrain wannan dai ƙasar da kuke ji ƴar ƙanƙanuwar ƙasa ce daga cikin ƙasashen Larabawa tana daga cikin ƙasa watan ƙasashe tun a wancan lokacin wanda Allah ya ba su ƙarfin tattalin arziki na kuɗi dabbobi da kuma kayan noma to in suka kawo zakkar su tana da yawa tun zamanin manzo Allah suna kawo zakka sayyidina Abubakar sai yake ina son zan tura wakili domin ya je ya zo da zakkar mutanen Bahrain amma wanda nake so na nada ana sai kira sayyidina Umar yace ina son na nada ana su wani aiki na amana me kake gani sai ya tantanta kuma zai iya saboda kaza da kaza ya fadi falalarsa saboda haka sayyidina Abubakar ya tura Anas zuwa Bahrain domin ya je da ya to da zakatun mutanen Bahrain lokacin da idawo Madina ina dawowa sai ya tarsa yana Abubakar ya rasu har an riga ma an zabi sayyidina Umar a cikin ya zama shine khalifa na biyu daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin sayyidina Umar an yi ta abinda aka kira shi da futuhatul islamiyya an ta kai musulunci lunguna da sako wanda da bai je ba daga cikin guraren da aka kakkai musulunci an kai musulunci bangaren Iraki wanda Iraki wani bangare ne a wannan lokacin wanda Farisawa suke wa Laraba mulkin mallaka an kai Syria kasar Sham kenan wanda yanki ne na kasashen Laraba wanda Rumawa suke wa mulkin mallaka Sayyidina Umar ya nada komandojin yaki ya tuttura su domin su shigar da musulunci waɗannan gurara to bangaren Iraki wanda aka yi kai addinin musulunci komandojin da aka tura Anas ibn Malik yana ciki kuma da shi aka je aka yi wannan yaƙe-yaƙen a tarihi za ku ji akwai wani yaƙi da aka wanda aka kira shi da Qadisiyya shi asalin Qadisiyya guri ne to anan aka hadu anan kuma aka yi wannan yaƙin daga nan aka karya Farisawa masu bautar wuta kuma daga nan kiyayyarsu da sahabban manzon Allah ta motsa kuma shine har yanzu ake fama da wannan matsalar mutanen mu wanda suka shiga cikin wannan innar din ba su gane menene isa su suke da hikidi akan sahabban manzon Allah ba kun ga sayyidina Umar ba yadda za a yi Farisawa su yafe masa dalili saboda shi ne halifa kuma shi ya hura wuta sai da aka karya Farisa aka cice da yaki kaga ba za su yafe masa yanzu duk mutumin da ya zo gidanku na gado bai tsaya ba ba a bashi kyauta ba bai nemi izininku ba bai biya ku diya ba in ƙaƙƙimayen muku da shi titi ana ficewa tsakaninku da Allah za ku iya yafe masa in ma ya fi ƙarfinku ba dai sai dai ku shiru ku dinga ganinsa in kun ganshi ana masa yallaɓai in kun ganshi kuna yallaɓai amma a zuciyarku zaginsa kuke to su matsalarsu me yasa aka kai musu addinin musulunci aka hana su bautar wuta sayyidina Umar ba yadda za a yi ba yadda za a yi waɗanda suke da wannan aƙidu na mutanen wannan ɓangaren su kasa zagin sayyidina Umar shi kuma Anas laifinsa kun ga hidimar da iyo manzon Allah amma shi ma in kuka ji zagin da ake masa sai ku yi mamaki laifinsa guda ɗaya ne daga cikin manya-manyan garuruwan Faris akwai wani gari da ake sa da shi Fustur shi Fustur babban gari ne wanda yake mai ganuwa wanda in dai da niyyar mutanen garin su bude kofa ne ko ka balla kofa ka je ka fito da su ba za ka iya ba sai da sayyidina Umar ya tura sahabbai na mayaka mutum 30,000 sai da suka kewaye garin sai da suka yi wata 16 ba su iya karbo garin ba wata 16 ba sun yi wa garin kawanya ba shiga ba fita amma da abincinsu da komai sun ki fitowa sai dai su leko ta sama su yi muku ruwan kibiyoyi haka sahabbai suka zauna sai da suka yi wata goma sha takwas kai sannan suka gaji bayan abincinsu ya kare suka bude kofa ashe sun bude kofa sun tanaji mayaka mutum 150 sahabban manzon Allah suna fadawa ciki aka yi musu kwaf daya aka ce tunda ake yaki in ka cire irin su Qadisiyya da wani yaki da ake kira wata ma'arkatul waqusa ba a samu yakin cikin gida da aka yi shi ba wanda aka kirawo shi min ashrasil ma'arik wanda sahabban da suka zuba suka faɗi suka mutu Allah ya yi yawa da su amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 30,000 haka aka dinga fafatawa sai da suka karya mutum 150 suka kama gwamnan shine kamar wakilin kasar Farisa a gurin suka kama shi a matsayin fursunan yaƙi suka Anas ibn Malik duk lokacin da aka ce za ka tuna fatihu Fustur sai fashe da kuka sai ya jima ina kuka ce Anas me za ka ke kuka ga ki an ci nasara ice mun ci nasara amma mun sha wahala ice sahabbai sun faɗi ice sannan kuma abinda nake takaici tunda na gamu da manzon Allah har aka zo wannan yaƙin ban taɓa yin sallah ba akan lokacin ta ba ita amma a wannan yakin mun fara nasara tazo an bude gari mun afka daidai lokacin as-salatu khairun minan nawm ita amma wallahi da aka dinga yaki sai da azhar sai ba mu san lokacin sallah yayi ba so da masifa ita so daga cikin abin da yake kona min rai masifar da muka samu kanmu a ciki ba mi sallah kan lokacin ta ba ita musamman sallar asuba wanda naji da kulle na manzon Allah ina cewa man sallal fajr ma'al jama'a fa huwa fi zimmatillah duk wanda yi sallar asuba a jami'i ya shiga cikin zimmar ubangiji duk wanda ila ku sai maka hanci ka jira Allah ne zai saka maka in kana son ka zama duk wanda ya taba ka ya taba Allah to ka dinga zuwa sallar asuba a jami'i duk wanda ya cuce ka kale shi ka tsara masa ido za ga abin da Allah zai maka domin ya taba wanda Allah yake ni ne zan bashi kariya shine ma'anar zimma wato ka shiga cikin kariya ta ubangiji ka shiga cikin tsaro na ubangiji ka shiga cikin kulawa ta ubangiji ite wannan kulawar sai da suka yi min hasada suka yi mana bakin ciki wannan kulawar ta rana ɗaya ba mu same ta ba to mu yanzu saboda Allah sau nawa ne ma ba tashi sallar asuba sallar asuba nan ma ba dan ma dai kada a ce ba ma zuwa ba ma ba sai mu fiye shiru ba kawai ita ai ba sai ya zo ba ta yi duhu da yawa kuma wannan lokaci shine bacci ya fi daɗi akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ya shekara 40 takbiratul ihram bata kubuce masa ba akwai lokacin da aka ce ibnu umar ya taho da shi da wasu mutane suna sauri za su masallaci suna towa masallacin suka tara an ce assalamu alaikum ita ya ga mutane sun fara fitowa daga masallaci yake a guje haura wani kango buya domin kada ai ido bi da shi bai samu jami'i ba ai ido bi da sabon manzo Allah bai samu jami'i ba shi yana ganin karshen matsala ya zo to mu menene ake jin kunya kada a ganka kai ita sallah tun da kun ga Allah ne yake ba da ladan ta ko ba nan ake bayarwa ba ko mutane ba su ganin ba wani in ka je ba wani kati za a baka ba ce ka karbo na gara sai akai a bari sai an je san zaka karba kisa ba a damuwa to da shi aka je aka yi wannan yakin sannan shi ne aka bayan an sigarin da yaki shi aka ba wa Hormuzan shi ne komandan da yake kula da wannan garin Tustur aka taho da shi ya kawo shi Madina a matsayin fursunan yaki to bayan an gama futuhatul islamiyya shi Anas mai kwan ya dawo Madina sai yi zamansa a Basra cikin Iraki kenan sai yi zamansa a nan ya samu gida ya zauna hikimar zamansa a nan gurin domin ya karantar da mutane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mutanen da ya karantar da hadisi ba wai irin kamar mu mun taru a nan muna wa'azi ba mun yi junan mu nasiha wanda zai iya cewa haddathani Anas ko akhbarani Anas ko qala li Anas ko sami'tu min Anas irin waɗannan mutanen ba za ka iya kirga su ba waɗanda sun yi ruwaya kai hatta sahabban manzon Allah ko da suka yi ruwaya daga gurin sa domin akwai maganganun da annabi yake kebantar Anas da shi wanda ba wanda ya gayawa saboda yawan zaman da yake tare da manzon Allah yakan kebance shi da wasu hadisai da kuma wasu bayanai wanda wani bai san da su ba to anan abin da zamu fahimta matsayinka da darajarka da kimarka da falalarka ba ta sa mutanen da basu san falalan masu falala su faɗa ka ba shi sa abin da yake faruwa mu anan dan kun ga malamai ana bin malamai ana tattakewa ana gaya musu maganganun da aka ga dama ana aibata su ana hantara su ana waye kakku yi mamaki ba wani abu bane wannan wannan wata sunna ce ta rayuwa kuma wanda bai kai matsayin ba shi ba za a taba shi ba duk lokacin da kaga mutane suna ta kokarin sai sun yakushe ka to ka kai matsayin in ba kai matsayin ba wanda zai yakushe ka kamar in ka zama mutumin kirki a cikin al'umma laifin ka guda ɗaya zai yaɗa ungwaku amma wanda ba mutumin kirki bai na ruwan wani da shi shi yasa wani malamin yake cewa kaga mutanen kirki wanda suke bin Allah kayan su farare ne sal mutanen da ba na kirki ba wanda ba sa bin Allah kayan su dukun dukun yake kuma baki ne ma dan ka shafa manja a jikin bakin kayawa zai gani wanda isa kofulin in ka shafa masa manja za a gani ko ba za a gani ba sai su so mutanen kirki kayan su farare ne sal jikin su haka yake da sun yi laifi yanzu za a gani shi yasa ake cewa mutanen kirki su kaffa kaffa amma fa kada ka ce dan wani mutumin kirki ne ko dan wani malami ne ko dan wani dalibin ilimi ne ko dan wani kaza ne wa ba zai yi laifi ba ba mala'ika bane ba annabi bane zai iya yin kuskure abinda ake so idan yayi ba daidai ba irga alherinsa sai kaga da alherinsa da tsaya sau ne yafi yawa idan alherinsa yafi yawa sai ka ce to na yafe masa saboda alherinsa to ku duba wannan mutumin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yayi wannan addu'a wanda iwa addinin musulunci irin wannan gudunmawa lokacin da rigima ta mulki ta zo ita ce siyasa duk wata rigimar mulki ta ake sa da ita siyasa Abdullahi bin Zubair yana maka Muawiya ibn Abi Sufyan kunga shi ma sahabi ne yana Sham bayan rasuwar Ali bin Abi Talib kunga yi Muawiya shi ne izama khalifa wanda wasu sun danja amma saboda gudun kada a yi fitina don musulmi su zauna a dunkule kada su yaƙi junansu aka haƙura to lokacin da Muawiya zai yi ya kusan rasuwa ya yi wasiya ya kuma kira mutane ya ce a zo a yi wa ɗansa Yazid ibn Muawiya a yi masa mubaya'a kun san me hikimar yin wannan saboda mulkin a lokacin ya fara lalacewa dama annabi ya ce za a samu khilafa ala minhajin nubuwa khilafa ala minhajin nubuwa khilafa ala minhajin nubuwa khilafa ala minhajin nubuwa thumma yakunu mulkan azuza da ƙarshe zai zama bakin mulki to daga lokacin da aka fara mulki an ce daga lokacin sayyidina Muawiya ne saboda mutanen sun canja sahabbai da yawa da sun kare mutane su ma wanda ake wa mulkin su ma sun canja ba irin sahabban bane saboda suna buƙatar sai an samu shugaba wanda zai rufe ido su kuma sahabban manzo Allah ba za su iya rufe idansu ba dan sahabi ba abinda za ka yi masa kawai kashe ka to mulkin kuma in dai irin wannan na duniyar ne akwai abin da yake zuwa ta kila ma kana kallo za ka kawo maka a sa hannu a kaudawa ne ka ce to a je a kawar da shi a ce to an je lahira fa ka ce bari mu je dai tukuna shi ne mulkan azudan din to da ka a irin wannan lokacin in da za ka ɗauko sahabbai da suka rage ka nada suka ce zama khalifofi to da wasu barnar da za su yi ba ɗanƙanuwa ba ce su ba sahabbai ba ne wanda suka zo baya sai aka ce to a ɗauko ɗan zamani irinsa haɗa su da Yazidu Yazidu kowaye kai yadda kake shi ma haka yake to sai zaman to an ɗan samu ja a lokacin Yazid ana ɗan abin nan to Abdullahi bin Zubair yana ɓangaren Makka da Madina suna kusan kamar shi ne mai faɗa a ji saboda haka sai i naɗa kansa ita shi ma khalifa ne bayan Yazid ibn Muawiya ya rasu lokacin mulkin ya koma wajen Marwan ibn al-Hakam kaga an dawo maganar Banu Umayya kenan ko to lokacin mulki bayan ya koma nan da mulki ake son nan ba wai khilafa bane to an samu mutane da suka dinga babballewa suna yin tawaye wanda suka nada kansu a matsayin khalifofi akwai wanda ake cewa da shi Abdurrahman ibn al-Ash'ar a Iraki ne sai tsinke Iraki daga cikin daular musulunci ya ce shi ma ya zama khalifa nan Abdullahi bin Zubair ya ce shi ma ya zama khalifa to Anas yana Basra kaga yana cikin Iraki Abdullahi bin Zubair tunda ya san sahabi ne sai ya aika masa da takarda yace da Allah a inda kake nan ka dinga bada sallah limanci fa kawai aka saka shi ba gwamna ba ba hakimi ba ba dagaci ba ba mai unguwa ba lokacin Hajjaj ibn Yusuf sakaci shi kuma ina yana sarkin yanka duk inda aka ga mutane za su dan tawaye sai a tura shi shi Hajjaj yana da abubuwa da yawa wanda tarihin ba dadi kuma yana da alherai da yawa akwai abubuwan da babu su a cikin alqur'ani Hajjaj shi yayi domin a samu sautin karanta alqur'ani domin an ce Allah rama ne gangaran da aikin sa ma karantar da alqur'ani ka gani shiga ba zai ci ziyata ba aka je aka nemo shi aka jawo shi ana dan tafiya da shi har aka nada shi aka mai DPO irin da wancan zamanin da DPO ya zama wani ne ana tafiya ana taima har aka masa commissioner yan sanda da waye daga nan lokacin ne aka fara gano wani iri ne haka shine kai sai aka nada shi aka mai commander duk gunda aka samu wani tawaye sai a tura shi akwai garin da yaje ya hukan munbari ya sallama ya rufe fuskar sa yace amirul mu'minin ya turo da takobi guda biyu ɗaya na rahama ɗaya na azaba amma wallahi na rahama ya fada a hanya in yace da kai zauna in ka tashi sai ya kashe ka in yace kan wanda ya fito da daddare in akai ka tibir da kai sai ya kashe ka to lokacin wato wannan suna kawo mana ba wai sauran ke faɗi wannan tarihin ba an yi tarihin mutane wanda suka yi zalunci da yawa kuma sun zo sun fice ita daman haka rayuwar nan take in ka shuka kirki sai ka tafi in ka shuka abin tsiya sai ka tafi duk abin da kai sai ka tafi babu wanda zai zauna wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld inda akwai wanda za a wanzar da shi da sai a wanzar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sai aka ce koma ga Allah kuma iya dai koma ga Allah wanda ba irin mu bane mu in za ka mutu kai ba za a gaya maka ba ko notice ba za a baka ba amma shi sai da aka aika masa ya kashira in ka yadda ka taho in baka yadda ba kuma ka ci gaba da zaman ka to a lokacin Anas yana Basra ta yankin Iraki aka tura Hajjaj to da aka Hajjaj ya fitine shi da yawa domin sai da yasa aka kamo shi duba sahabban manzon Allah aka zo da shi gaban sa ya gaya masa kalmomi masu ciwo wanda suke nuna muzantawa bayan ya gama fada sai Anas yake cewa ya kai ranka ya dade da wa kake wannan maganan ne wa kake nufi yace kai nake nufi yace ni fa kai fa yasa aka saka santi na karfe a wuta aka buga masa aka yi masa santi na wuta ana kiran sa wai aka sa masa sunan sa Atiqul Hajjaj watan katifa a Hajjaj ya yanta ka da tun katifu lahira domin yayi masa magana ya ce wallahi sai na tumfike kai yadda ake tumfuko karo daga cikin bishiya ite kuma sai na subale fatar jikinka irin yadda ake subale fatar damo shine wannan maganganun suka yi ne yace wai da wa kake ne ayyuhal amir yace da kai nake shine sai bayan ya baro gurin sa yake ga almajiran sa yace fituna kai na guda da na ga ya masa kalmomin da atake zai kashe ni yace amma ni ba dan rayuwa ta ba kawai fitunar da za ta haifu a ce an taba wannan dattijan mai furfura wanda ya kare rayuwarsa a cikin yiwa manzon Allah hidima ba musulmin da zai hakura sai zamanto shi sa ake ce akwai abin da yake bukatar kanka ce kai aka taba amma sai ka hakura domin al'ummar musulmi jinin su ya tsira mutuncin ka aka taba domin mutuncin musulmi ya tsira sai ka hakura duk maganar da aka gaya maka ba ko abin da aka gaya maka zaka rama shi sa duk malamin da ya dauko kansa aikin in an zage ni sai na rama zai sha wahala akwai cikin malaman musulunci wanda in ka zage shi ya tabbatar ka zage shi an zo an gaya masa yaji ko yaji da kunnan sa sai je kasuwa sai iyo ce bane ya hada kayan alatu sai zai sallama da kai akkaran ka na gajiya ina ji abubuwan azikin da akai mana ga wannan sai tafi zagin sa fa kai amma sai ya kawo maka wani abu akwai wanda in yaji ka zage shi tunda an yi giba sai na samu labari ga turare ga kaza ga dan kayan sawa wannan hasalarka da kake mana kyautar ta Allah ya saka maka da alheri sai ga mutun ya abin nan kuma ina ga muku yanayin duniyar nan idan mutane ba su samu zuciya irin ta Anas bin Malik ba ba za su yi karko irin na Anas ba shi sa Anas ya koma ga Allah lani lafiya amma mu fa yanzu wani ya kwanta bacci sai ya kasa bacci ya tashi ya miƙe a tsakar gida ya yi yawo ya yawo ya shiga gida in mata sun ce lafiya ce ina ruwanki saboda abin da yake cinsa a ransa ya kasa hakuri kuma ka ce ba za a taka ka ba ba za a zage ka ba ba za a yi maka komai ba akwai matsala aka ce duk wanda baya son wani ya soke shi ko wani ya taba shi ko wani ya gaya masa bakar magana to ya fi kowa tsaye a unguwarsu kun gane tsayar da nake nufi watan ba wai shakiyanci ba ya zamanto da talauci da fatara da jahilci da rashin matsayi ya zamanto duk ya hada wannan abubuwa sai kai zaman ka shiga ka fita ba a ruwan kowa da kai amma da an gano wani dan haske a jikinka yanzu ne za a fara zagin ka kuna ina za a ce idan in malami ne in yayi wa'azi a zuciya wanda dan rabu da su da Allah ba dan Allah take yi ba waye shiga zuciyarsa ya gano Allah ne sa abin da yake zuciya ko kuma ga wani mutum yayi kudi sai ya ce kai dan kungiya asiri ne a faɗi wani abin da wanda bai dole sai an bata ka ko ga wata mace ta yi lullubi ta sa hijabi sai ya ce munafikan kenan amma da za ta fito tsirara ta furba da zai kula da ita saboda ba ta da wannan kima to an ce wannan maganar da Hajjaj ya gaya wa Anas Allah ya kare da a gare shi da ita da yake yace wai dawa kake ne ko wa kake nufi yace kai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da ya san maganar ta girma sai Anas ya dauko takarda ya rubuta wasiƙa ya aika wa Abdul Malik ibn Marwan wanda shine khalifa kuma shi yana da Hajjaj yace na rubuto maka wannan wasiƙan ne domin in sanar da kai wani abu ni Anas nayi wa manzon Allah hidima ba dare ba rana shekara tara yace kuma na rantse da Allah da Yahudawa ko ƴan Misr za a nuna musu wani mutum a ce yayi wa annabinsa hidima kwana daya sai sun mutunta shi sai sun girmama shi ita amma yau ga musulmi wanda yi wa annabinsa hidima ga abin da ake cewa da shi an daidaita ni da kowa duk wulakancin da ake kowane mutum nima shi ake min shine aka ce Abdul Malik ya kasa zama ilike yace ai maza a rubuta Hajjaj a ce takarda ta tana zuwa gurinsa ya je ya fada a gaban Anas sai ya tuba ya nemi gafara shine Hajjaj yaje ya bashi hanzari ke wallahi shi ba haka yake nufi ba saboda cikin ƴaƴanka akwai ƴan taraki kaji akwai wanda sun shiga harkar siyasa da yawa to dan me ba za su shiga ba su ba mutane ba ne idan baban su shi ya kame ba ruwansa da duniya ba su a ce ba su shiga duniya ba ko duniyar ta wasu ce su kadai Allah ya bashi ƴaƴa da yawa an ce sakamakon addu'ar da Annabi ya masa da hannunsa sai da ya binne 129 tsakanin ɗa da jika da hannunsa nasa na cikinsa sai da ya binne 129 sau da yawan ƴaƴa Annabi ya masa addu'a akfir malahu wa waladahu wa fil umrahu sannan sai da shekara 120 mai mutu ba to ko shekara 120 kai a duniya in ba dan addu'a manzon Allah ba matanka nawa ne da za ka haifi wannan ƴaƴa matanka nawa ne kadara ma kana da kwarakwarai gudanar za ka iya rikewa kwarakwara tunda a wancan lokacin nasu akwai bayi amma ƴaƴansa na cikinsa wanda ya haifa tsakanin ɗa da jika Allah ya yi yawa da su ko sai aka cewa ƴaƴansa suna shiga siyasa sun shiga gwamnati tunda babansa bai shiga ba ya za a ce ƴaƴansa ba za su shiga ba sai a hana ƴaƴansa shiga kasuwa sai hana ƴaƴansa duk wani abin da ragowar mutane suke in dai ba sako bane ba laifi bane dan me za a hana ƴaƴansu kamar dan malami ne sai hana dan malami sakat kamar yadda cewa malamin yanzu musamman a wannan zamanin sai a hana malami yanzu wasu in wani malami yanzu yaje ya gaji da darasu ya gaji da bada ya gaji da muhadara ya gaji da karantarwa ya ga ba a kawo sadaka sai je bude shago ya siyo masara ya kasa dankali sai a dinga karma sallah da lafiya ko lafiya ba su daunoyin ka ba kuma sun ce ba za ta je kasuwa ba ya kamata su daunoyin ka sai su hana ka kaje kasuwa ka zauna kai ta ba su karatu. So wannan kamar yadda malamai suka faɗa cewar Anas yana daga cikin mutanen da suka yi tsawon rai kuma a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine karshen sahabin da ya rage a yankin Iraki kafin rasuwarsa, sannan shine sahabi na karshe da ya rage wanda yi sallah a alƙibla biyu, ya kalli Qudus ya kalli Makka. Tunda wannan ba kowa ne, mafi yawancinsu wanda aka yi juyi alƙibla suna raye da sun mutu. Amma Anas ɗan Malik Allah ya masa tsawon rai ya ga lokaci mai yawa, kuma ina daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in dai kana son ka koyi sallah irin ta annabi ka kalli sallar Anas. Abu Huraira yake cewa tunda nake ban taba ganin mutumin da sallarsa kai kama da sallar manzon Allah ba irin Anas. Akwai Anas ibn Muhammad ibn Sirin shine yake cewa ni ban taba ganin mutumin da yake kiyaye sallah akan lokaci ike yin ta kamar yadda ika mata ina halin tafiya ko ina halin zaman gida ba irin Anas. Allah ya kare da a gare shi. Ko mutum ne mai yawan nafila, an ce in ya dinga nafila kafarsa sai ta kumbura har sai ta tsage jini yana fitowa. So da su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuka gansu nan watan sun yi watsi da duniya ne, kun ga shi ga kudin bai rufe masa ido ba, duk abin da ya taba kudi yake zama saboda addu'ar manzon Allah. Bai san babu ba, bai san talauci ba, bai san rashi ba, ko babu wani wanda yake karkashin sa wanda zai ce ya rasa abin da yake bukata in dai na duniyar nan. Akwai wani jikansa wanda ake cewa da shi Sumama ibn Abdullah yake cewa ni ban taba ganin mutumin da in ya tsaya ina sallah yake tsawaita a irin sa ba. Wannan ba ana yi muku magana kan sallar farilla bane. Sallar farilla so ake ka kalli wanda yafi kowa rauni kai irin sallar sa. Sallar nafila kai kadai ne kai ta sallar ka, in ka ga dama ka kwana kana yi a tsaye. Kuma abin mamaki duk da yawan hadisan da ruwaito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce yana yin taka tsantsan duk lafazin da yake kokwantan haka lafazin yake daga manzon Allah baya faɗa. In ya faɗa sai ya ce auka maƙala, sai ya ce kamar dai haka nake jin manzon Allah ya faɗa, auka riban minhu, ko yayi dab da abin da manzon Allah ya faɗa saboda ina taka tsantsan. Wannan zai nuna mana yadda ya kamata mu dinga taka tsantsan wajen faɗar hadisan manzon Allah. Akwai lokacin da Nana Aisha ta ji wani ya zauna ina ta bayani, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, qala rasulullahi, ta leko tace kai ibar shuru dukkan nan aka faɗa kake ta cewa qala rasulullahi qala rasulullahi. Su sahabban da suka yi zamani da manzo Allah su ma kaffa kaffa suke yi saboda gudun kada ka faɗi wani lafazi ba haka annabi ya faɗa ba, suna jin tsoron man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda shi yasa suke wannan takatsan tsantsan. Sannan Anas ɗan Malik yakan ce da almajiransa da ‘ya’yansa, yakan ce ya baniya qayyidu hadha al-ilma bil kitab, wannan ilimin da kuke saurara ku dinga rubutawa. Shi yasa suke cewa wa al-ilmu saydun wal kitabatu qaydu, ilimi kamar farauta ne, in ka farauto naman dawa in so kake zauna a gurinka sai ka daure shi dan kai ya gudu, to haka na ilimi in ka same shi aka ce ka rubuta sai i zauna. Shi yasa da yawa daga cikin malaman tabi'ai masana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da Anas ya rasu suka ce sun shiga cikin ra, sun shiga cikin imuwa, saboda a lokacin yana daga cikin sahabban da suka rage. Akwai wani malami da ake cewa da shi Qatada ibn Du'ama, ita lokacin da Anas ɗan Malik ya rasu. Akwai wani malami da ake cewa da shi Muwarriqul Ijli, shine yake cewa zahaba nisful ilmi, ana tiyara su aka ce ana tiyara su sai yace to rabin ilimi ya tafi sai suka ce haba daga ana tiyara su shine ya rage daga cikin sabon mazala sai ka ce rabin ilimi ya tafi sai kware kwa yace duk wani mai son zuciya in ya kawo mana wata magana yace daga wajen annabi take ta sake sa muke mu je gurin Anas mu ce fadi me kace annabi ya ce sai ce kaza ne in gaskiya ne Anas sai ya fada in bai fada ba sai ƙarya yake yace yanzu gurin wa zamu je wanda zamu je gurin sai tabbatar mana da wannan maganar annabi sai ko ba maganar annabi ba ya koma ga Allah saboda haka jama'a a rayuwar Anas dan Malik tana cike da abubuwa da ban mamaki kuma tana cike da ilimi tana cike da darasi tana cike da abubuwa na hikima wanda karanta su da karantarwa da mutane musamman matasa zai ƙara sawa su jajirce zai ƙara sawa su zo mutanen kirki daga cikin abin da malamai suka ce za mu ɗauka a cikin rayuwar Anas kun ga hidimta malamai da aka ɗauka wayo ne yanzu albarkar da zai jawo maka in baka ganta ba ƴaƴanka za su gani an ba su gani ba jikokinka za su gani kun ga yanzu ai ko ta'alimul muta'allim an daina karantawa saboda ana ganin ai yayi nisa da wannan littafin na mutanda ne ko wani malami da wasu ɗalibai sun je can ɓangaren wajen maro sun yi karatu yankin ƙasan irin su Bukhara da su wani ne nan sun yi karatu sun dawo sai malamin da suke suka yi karatu a gurinsa sai ya kawo ziyara garinsu kowa cikin waɗannan almajiran suka zo suka gaida malamin suka ɗan yi masa hidima shi kuma wancan ya ƙi zuwa sai daga baya ya zo ita ya baka zo ba suwana sun zo ita ya to wallahi wani abin ya ɗauke min hankali ya ce ita za ka samu karatu amma ba zai albarka ba wato in an yi karatu in ba hidimta malamai ba suka samu albarka ba shi yasa kuke ganin wannan karatun namu na zamani yanzu mutum sai ka je ka karanta da shi a aji in ya ganka ka zo kuce sai ce ga mugun nan ya ta malamin ka ga mugun nan ya ta duk muguntar da malamin ka ya maka bai kamata ka ce da shi mugu ba wallahi ma ina gaya muku a tarihi akwai malamin da yake suna ɗalibansa kannuka su kore su za ku yi mamaki ku ji wane ne Ibn Jarir al-Tabari Shaykhul Mufassirin idan ɗalibai suka taru a kofar gidansa sai ya bude taga ta bene ya ce kai suwaye na karwa kallamu ne kai tashi fita ka bani guri sai kai kai ma tashi kai ma tashi bambun kofar gida duk sai ya kokore su sai kun fara tafiya sai ce wani dawo wani kai ma dawo ku hawo sama kai ilimin ne kake so sai ilimin tafsiri sai ya baka kai ilimin ne kake so hadisi sai ya biya maka malami akwai malamin da aka ce in ɗalibai suka taru yana da kannuka sai ya bude musu kofa sai su raka ɗaliban a guje wannan suna yi ne haka domin su ga waye ke son ilimin da gaske waye baya son ilimin da gaske wace son ilimin wane ne kuma zai iya hakuri duk wanda bai yi hakuri da watan matsalan malamai ba to zai mutu da jahilcin sa ko ka ce wai malami sai ya zama yadda kake so tukuna sannan zaka je gurin sa kai karatu ba ruwanka da matsalar malami ana son da kai kamar zaka nemi malami ka nemi mutumin kirki mai takawa mai kamantawa na aiki da abin da yake yi amma in dai yana da abin da za a je a nema a gurin sa sai ka je ka nema ka kyale halin sa ka dauki ilimin sa akwai wani malamin mu da ya karantar da mu a Madina bana son na kama sunan sa watan ni tunda nake dai tunda muka shiga Madina ni ban taba ganin malamin mai nuna isa irin sa ba amma kowa ya san malami ne ba wani ɗalibi da yake jituwa da shi sau da yanayinsa amma ana son karatunsa malaminsa da ya biya masa karatu shine Sheikh Muhammad Salihu Al-Utsaimin aka zo ya je ce yana son ya rubuta masa takaddar shaidar tazkiya irin da wasu ake rubuta din nan ya je gurin sa tazkiya yake to ni dai yanzu zan rubuta tazkiya akan to na yadda ka san karatu malami ne amma wallahi halinka ba zan iya maka tazkiya ba a gaban sa iga ya masa haka yace uzakki ilmaka wala uzakki khuluqaka zan iya wa ilimin ka tasfiya ba bazan yi wa dabi'ar ka tasfiya ba to saboda haka wannan darasin da zamu dauka a ciki hakuri da malami hakuri da iyaye. Kun ga Anas dan Malik bayan ya giro bai ce da baba sake ni na gaji da wannan bautar da nake yi ba. Yayi zaman sa a gurin manzon Allah bai koma ba ya tilawa baba sa kasa a fuska. Kuma zamu dauki darasin hakuri a rayuwa. Duk abin da ka sa a gaba kake so ka cimma, kake so ka samu sai kai hakuri. In baka yi hakuri ba za ka samu ba. Kuma mu koyi rashin girman kai. Zamu koyi cewa matsayinka ba zai hana a taba ka ba. Dan kada wani ya taba ka ka je gida jininka ya hau. An taba ka ni yanzu kamata, kamata ni. To an taba Anas. Kun ga har sakiya akai masa. Ta wuta. Da tsanfi na ƙarfi. Kai yanzu an tambaye ka kai waye kai? Saboda wannan fa Anas ibn Malik khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi akai wa wannan. Kai kuma da aka tashi kawo ka ma sai aka kawo ka a wannan zamanin. Kuma ma ba a kai ka Madina ba, a kai ka Makka ba, sai aka kawo ka. Kaga kai kamata ka yi hakuri. Kai kamata ka daure, kai kamata ka yi kawaici. Sannan wannan zai dada nuna mana iyaye ya kamata su sa ido akan ƴaƴansu. Iyaye ya kamata su fahimci cewa su iyaye ne. Watan uba ya zama zai iya ba ɗansa umarni nan za ka yi shi kuma ɗan an ba shi umarni ya ce na yi can ɗin. Sannan wani yana nuna mana yin addu'a wa iyaye, yin addu'a wa ‘ya’ya, neman addu'an mutanen kirki ba ƙanƙanin abu ne a cikin rayuwa. Allah maɗaukin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda za mu koyi da abubuwan da suke cikin rayuwar waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu, ya sanya albarka a cikin rayuwar ƴaƴan mu, ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira. Wannan kuma munasaba ta aure da aka yi, Allah ya sa a zauna lafiya. Allah ya sa abokiyar zaman su ce waɗanda ba su yi aure ba Allah ya hore musu abin da za su yi, waɗanda suka yi Allah ya hada kansu, ya sanya albarka a cikin auren da aka yi. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alan Allah ya saka da alkhairi. Ba dan yanayin lokaci da ya taho ba, idan mun ce malam ya ci gaba. To amma saboda gashi ba a yi sallah ba kuma ga lokaci ya tafi, kuma malam ya ɗebo bayani wanda yake in muka saurari bayanin za mu ga hadisai ɗai ya kawo mana hadisi kimanin kusan 27. Saboda haka za mu ga malam a shirye yake. Za ku ji daman kawai mun faɗi sunansa ne, ba mu faɗi wane ne shi a ina ya karatu ba. Daban wannan ba shi kaɗai ne zai bayyana wane ne kai ba. Amma bayanin da aka ji na malam za a gane cewa malamin ne da gaske. Kamar yadda aka faɗa, wannan lakta ce wanda aka yi ta saboda munasabar aure. Kuma mun so a ɗan yi ta'aliki game da abin da malam ya ɗan faɗa. To amma saboda sha'ani na lokaci za mu ɗan miƙa wa dakta shi ma a taƙaice ya ɗan tofa mana abin da ya sawwaƙa. In ya so, duk da yake malam bai ce komai a kan auren ba, shi ya yi mana magana auren a taƙaice saboda mu samu mu sallah a sallan jama'a. Dakta, bismillah.
أعوذ بالله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله وديعتها ثبتك على ملوكك السلكي والذي أهدى معونا وجه كما مكسور رمالا يقبا تمنى دوانا لكتا أكونا ببنسة حدي من أقول يا مالا الله يساكا دع الخير. Allah kuma ya mai da malam gida lafiya. Abu na biyu shine magana da aka bani na yi akan abin da ya shafi aure. Ita magana akan aure maudu'i ne wanda an tattauna shi da yawa, kuma abu ne wanda yake da faɗi, baya ƙarewa, sai dai kawai a ɗan taɓa wani abu daga ciki. Kamar yadda aka sani, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin yadda ma auren ya samu cikin suratul nisa'i a ayar farko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأن الله سبحانه وتعالى يقول دقاء النبو آدمني سين نفس واحدة أجي كنسة حق أرقادن ساكا تسدنا نحوا تطلق أنسكم أبن جزي ما لو كنسة لكي يسامة جمتاني مبنبن تادا يوا مزادا ماتا النبو صلى الله عليه وسلم شما يافا ليس دمو أكني أوري in muka duba hadisin Imam al-Bukhari wanda yake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj izuwa karshen hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana wannan kwadaitarwar ba komai ne yasa ba in muka duba cikin aure akwai hicincimu da yawa a cikin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin ya samar da dan adam a doran kasa wanda wannan dan adam din sai ubangiji ya tsarin za a samar da shi ta hanya aure ne wanda idan muka duba za mu ga a ce an samar da ɗan adam din nan da suke duniya cikin barkatai ba tare da harkar aure ba to wataƙila sai kaga ba za a samu control na mutane ba tarbiya sai wahala wataƙila wannan ya haihu dan wancan ya sadda wata ta haihu haka sai zama wannan bai san baban sa ba wannan bai san kaza din sa ba da ƙarshe sai ga ba ma wanda zai ce kana jin kunyar wani ko kana tsoron wani ko wani ya isa ya gaya ma magana ka ji ko wani neman kusancinka in abiya da ne ni wajen sa zan je duk ba za a samu wannan ba amma ta hanyar aure shi ne za a tare zuriya ya zama wani ya san wani ne baban sa wani wani ne kakansa wane wane ne dan uwansa in wane yayi ba daidai ba za a iya samun sa mai magana in ya ci mun san wa zamu je mu samu mu ga ya masa yi masa magana wanda ya isa da shi a ƙarƙashin kulawar wa yake shi aure kamar yanda na faɗa akwai hikimomi a cikin sa to kuma akwai wasu ladabai wanda dole ne mutum sai ya kula da su idan yana so ya zauna lafiya a cikin abin da ya shafi aure kaɗan daga cikinsu shi ne idan muka duba duk sanda mutum ya yi aure akwai buƙatar ya duba menene addini yake so yaya addini yake a gudanar da shi saɓanin irin abin da yake faruwa a yanzu auren da muke yi na yanzu za mu ga kawai mutum gani yake aure wata holewa ce aure kawai wani jin daɗi ne baya tunanin wasu abubuwa wasu nauye-nauye da ake ɗora masa kama daga ciyarwar matar kama daga zamantakewa kama da in an haihu yadda za a yi tarbiyyar yara su shi yasa da yawa ake samun matsaltsalu da an shiga rayuwa auren sai kaga abubuwan sun samu matsala kaga akwai buƙatar mutum daga cikin ladaban aure idan yayi aure na farko akwai ɗora hannu da ake akan mata wanda duk akan manta wannan ayi addu'a don neman zaman lafiya wanda addini ya koya mana irin addu'ar da ake idan an daura hannu akan wannan mata Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayh wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayh abu na biyu shine akwai sallah da ake yi raka'a biyu da ake tsakanin miji da mata wanda Ibn Mas'ud yake cewa haduwar jini da soyayya Allah ne yake yi amma rabuwa da fitintunu wannan daga shedan ne kullun shi shedan yana kallon abin da Allah ya halatta maka ne yayi kokarin ya sa maka kiyayyarsa saboda haka duk sanda aka kawo ma mata kai kokari ka sa sai sallah na fira raka'a biyu a bayanka saboda a samu albarka a samu kaucewa waɗancan fitintunu haka ne shi kansa wajen kwanciyar aure shi ma akwai addu'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa ya kamata duk wanda yazo zai nemi iyalinsa ya yi wannan addu'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan kai wannan addu'ar to shedan ba zai iya cutar da dan da Allah ya rabauta ka da shi a wannan kwanciyar ba. Wannan addu'ar ita ce Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Kadai kenan daga cikin wannan. Sai kuma abubuwa da suka shafi ita kanta rayuwar auren. Idan aka ce kayi aure, to akwai buƙatar mutum ya fahimci menene rayuwar auren, wani abubuwa ya kamata ya yi. Akwai abubuwa da kaɗan da zan faɗa shi ma a cikin wannan. Na farko, akwai buƙatar a samu soyayya da tausayi tsakanin kai da matarka da kake da kuke zaune. Allah yana cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. A samu tausayi da jin kai, a samu soyayya da tausayi. In kun zauna zaman aure wala Allah da farko tana budurwa, soyayya za ta dinga ɗibar ka, canta da wani abu makamantan irin wannan. Yayin kuma da tafiya sai tafiya ya zama babu wannan, sai a samu tausayi a tsakaninku da suna irin hidimar da taima da zamantakewarku da albarkar ƴaƴa da ka samu a sanadinta. Abu na biyu shine ku girmama junanku kai da ita. Girmama juna ya haɗa da girmama iyaye, wanda shi ma wannan abu ne wanda muka rasa shi a zamantakewar aure a wannan lokacin. Za a ga so da yawa akan samu miji baya ganin mutuncin iyayen matarsa, mata ba ta ganin mutuncin iyayen mijinta, sai ka ga an zama ma abokan faɗan juna ne, ko kuma an zama kishiyoyin juna. To in dai ana so a zauna lafiya a aure a samu albarka, to sai an kiyaye wannan haƙoƙin. Ka ɗauki iyayenta a matsayin iyayenka, ita ma ta ɗauki iyayenka a matsayin iyayenta, to sai a zauna lafiya. Abu na uku shine kai. Akwai ƙananan laifuffuka wanda wataƙila lokacin da za ta yi ma laifin ko kai za ka yi mata laifin, kai da kanka za ka gano cewa ba ta ma san ta yi shi ba. Abu ne tashi ɗan kaɗan, shi ma wannan sai an dinga yafar juna a kansa. Kar ya zama na cewa duk abin da aka yi ma sai ka yi magana, duk abin da aka yi ma sai ka rama, ko duk abin da aka yi miki sai kin yi magana, ko duk abin da aka yi miki sai kin rama. To zai zama an samu rashin jituwa a tsakaninku, ba za a samu fahimtar juna ba, ba za a samu zaman lafiya ba. Abu na gaba shine ku koyi warware matsalolinku cikin nutsuwa da kwanciyar hankali a junanku. Kar ku bari matsalolinku su dinga fita waje. Kai a matsayinka na miji, matarka in ce ma laifi, yau ka ɗauka je ka kai ƙararta gidanku ta min kaza, gobe ka je ka kai ƙararta gidanku ta min kaza. To a hankali za ka sanya wa ‘yan uwanka da iyayenka tsanar wannan matar taka, saboda za su dinga kallanta a matsayin mai musgunawa nasu. Haka ne ke ma duk abin da ya miki sai kin je gidanku kin faɗa. To yau da gobe ke ma ahalinki za su tsani wannan mijin naki. Sai ka ga an zo wata rana wanda kai kake ƙoƙarin ka kare ta, amma su suna zaginta sakamakon me maganganun da ka dinga zuwa kana gaya musu. Ko ko tana ƙoƙarin ta kare ka, amma wanta suna zaginka saboda ne wannan ƙararrakin da ta dinga zuwa tana kawo musu naka. Sai ga daga ƙarshe kai kake jin haushi. To ku koyi warware matsalolinku da kanku. Duk abin da ya faru a tsakaninku a zauna a tattauna a warware shi ba tare da wani yaji ba, in dai ba abin yayi tsamari an kasa shawo kansa ba. Sannan ya zama na duk sirrinku kar ya fita waje, musamman a wannan zamanin da ya zama na ƙawaye sun fi kowa tasiri a wajen mata. Sai ya ga duk sirrin mijinta za ta ɗauka za ta ba wa ƙawarta labari. In ka samu sokon namiji, shi ma duk sirrinsa zai ɗauka ya je ba abokansa labari. A irin ba wa ƙawaye wannan labarin, za ki samu wadda za ta ɗora ki a keken tsira har ta kashe miki auren. Ɗayan uku, ko dai ya zama tana miki hassada, kina cikin wata ni'ima da ta hango ita ba ta ciki, ya za ta fitar da ke daga wannan ku koma daidai. Ko kuma ya zama mijin naki take so, so da haka ya za a yi ta fitar da ke ita ta shigo. Ko kuma ya zama tunaninta ne yake ba ta wannan abin daidai, sai kun fada masifar sai kuma ku zo ku yi nadama gaba ɗaya tare. To saboda haka waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci da ya kamata mutum ya kauce musu. Ya sannan akwai wani abu mai muhimmanci da ya kamata ango ya kiyaye da sauran al'umma. Za ka ga duk wanda ya sabon aure yau ya kawo wannan, gobe ya kawo wannan, ba laifi ba ne a zo gidanka a taya ka minna, amma wata irin shiga matarka take yi in a zo a same ta da ita. Wani za ka ga matarsa shigar da take yi, in ka gani abin ba kyau, haka yake so ta dinga fitowa a gaban abokansa. Yau ya kawo wannan, gobe ya kawo wannan, kawai za a ce ka auri mace, ka auri mace mai kyau. Idan ba Allah ne ya kiyaye ba daga ƙarshe, sai ka ga an tsinto cikin wannan abokan naka wani yana neman matar, sakamakon ka buɗe ƙofar, kai ka ba shi dama. So da haka wannan nukuɓa ce mai muhimmanci da ya kamata a kiyaye. Rufe jikinta ba lallai ne in mutum ya zo sai ya ganta ba, kai ya sani kai zai bara kawo ya tafi. In wani abu ne a shirya shi kafin ya zo, amma kar mu saki matan mu su zama kamar motoci akan titi har muna kokarin ma ba mota bace da zaka ce sai ka nuna wa wani ka burge shi matar ka mai kyauci. To wannan abu ne mai muhimmanci shi ma da ya kamata mu kiyaye shi. Akwai abubuwa da yawa sakamakon lokaci yayi wajen karfe 9, ba zai yiwu a ce duk sai an ta fadar su a yanzu ba. Zan daka sa nan zan yi addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan aure da za a yi. Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya bada zuriya tsayyiba. Malam kuma da ya bar dukkanin hidindimunsa da abubuwan da yake yi ya zo ya gabatar mana da wannan lakta. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya bashi ladan, Allah kuma shi ma ya kula masa da bayansa. Malam ya yi maganganu da yawa a kan gidan nan, shi ma hakan take, shi ma daga irin gidan ya fito, shi ma gidan Ƙur'anin ne inda ya fito. Baba ne a wajenmu, kasan ƙani ne a wajen mahaifiyarmu. Yanda nan ɗin yake shi ma ta ɗin da ya fito haka yake. Shi yasa za a ji yana ta magana a kan Ƙur'ani ƙwalalarsa, wanda malam ya ba da gudunmawa da yawa a harkoki musamman a makarantunmu na tertiary institution, abin da ya shafi harkoki na kwasa-kwasan Ƙur'ani. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya sa albarka a wannan aure. Wanda muka zo nan gaba ɗaya kuma Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Dakta, Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda aka faɗa, saboda ƙurewar lokaci, shi ma an aka dubo bayanin da aka ɗauko a kan auren, za a ga bai ci a ce an tsaya ba, amma lokaci ne ya sa lallai sai an tsaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi bisa yadda ya baro abubuwansa ya zo ya gabatar da wannan muhimmiyar lecture. Kuma muna fatan malam a nan gaba in an ƙara nema, malam zai kuma dawo ba. A madadin kwamitin wannan masallaci da kuma hukumar makarantar Mus'ab ibn Umair, muna yin fatan alkhairi ga malam, kuma sannan shi ma wannan ango da ya angwance ko da zai angwance, muna masa fatan Allah ya sa a yi lafiya, kuma Allah ya sanya alkhairi ya ba da zaman lafiya. Wannan lakcar ita hukumar makarantar Mus'ab ibn Umair ita ce ta shirya, saboda gudunmawar da shi angon yake bayarwa ga makarantar. Su ne suka jagoranci aka kafa ta, kuma suke jagorancin yadda take ci gaba da kasancewa. Dama ana cewa ba a kafa ba a riƙe shi ne ya fi wahala. To ba su kafa sun watsar ba, sun yi ƙoƙari an ci gaba da gudanarwa har an kawo yanzu. Muna roƙon Allah ya kawo waɗanda za su ci gaba da riƙewa a bayansu. Kuma muna jaddada addu'a Allah ya saka wa malam da alkhairi duk jama'ar da suka zo, kowanne Allah ya mai da shi gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.